shagu. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
To jama'a, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 7 ga watan Janairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta bayan rabuwar aure.
Masu sauraron mu, muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da ɓatan lokaci ba, za mu karzaya zaurin tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
Yau za mu tattauna ne akan rayuwar bazawara bayan rabuwar aure. Shin ko mai sauraro ya san irin hali da ƙalubalen da mace take shiga bayan rabuwar aurenta? A cikin ajin namu muna tare ne da Rabi Armayau, Maryam Muhammad, Saratu Muhammad Sani da Khadija Sa'ad Muhammad, wanda za mu tattauna da su akan rayuwar bazawara. Shin menene take fuskanta, wani irin kalubale take fuskanta a wurin yan uwa, abokan arziki da kuma jama'a, ko in ce al'umma gabaki daya? To, rayuwar dai mace tunda Allah ya halicce ta a matsayinta na halitta ta musamman, saboda a cikin bani Adama za ku gane cewa ita mace an halicce ta ne da abubuwan ban mamaki, kuma mace an karrama ta a cikin dukkanin addinai. Sai dai kuma bayan an riga an samu abokin zama, an kila daidaita, wayansu abubuwan suna iya giftawa na rabuwar aure, inda ita macen takan shiga halin haula'i a mafi yawancin lokuta. Za ka ga cewa ita macen ita tafi samun kalubale bayan rabuwar aure fiye da namijin. So waɗannan abubuwa ne waɗanda suke shafar rayuwar ita 'ya mace, musamman wanda ta yi aure ta fito. Sai kuma maganar aure ya mutu, wa ake ba laifi, waye yake shiga cikin damuwa bayan rabuwar auren nan? Ya rayuwa yake kasancewa a gare ta, da wani irin ido al'umma, ƴan uwa da abokan arziki suke mata wannan kallo?
To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ita bazawara, ya rayuwa take kasancewa bayan aurenta ya mutu? To, takan shiga matsaloli da dama. Zan iya kasa miki kaman kashi biyu ko uku. Na ɗaya, matsala a cikin gidansu, gidan iyayenta, shi ne na farko. Na biyu, al'umma baki ɗaya. Na uku, mazaje. Cikin mazajen da za su zo nemanta a matsayinta na bazawara, kashi biyu ne. Wani har wanda bai isa ya mata magana ya taya ba, sai ya zo ya taya.
Wato, arhata samu.
Sannan a gida, bari in fara ɗauki daki-daki mu fara. A cikin gidansu, a yau ta dawo, gidansu ba hali. A nan ɗakin ƙannanta za a tura ta ta zauna da ita da 'ya'yan da ta dawo da su, in mijin ya yarda ya bata. In ko ba haihuwa, za ta dawo ta shiga cikin waɗannan ƙannan nata. To, a nan ne za a fara, raini zai tashi. In ne ba iyayen wani abu ne, kuma iyayen masu son abu duniya ne. To, a nan za a fara takun saka.
To,
tana gidan miji, ya iya yiwuwa tana samu tana basu. Yanzu ta dawo sai sun tuka su bata. Matsala ta farko. Sannan na biyu, ƙannanta wanda za ka kira su kai tsaye ta sa su abu, ta sa su si abu, ta dawo gado ɗaya katifa ɗaya suke kwana. Sun san fitarta, sun san rashin samunta, ta zama kamar ɗaya da su. to ana raini zai fara ta kira su ta aike su sun kalle ta sun watsa sanan iyaye su ma suna ƙara gishiri da siga ai a da tana gidan mijinta yanzu ko ta dawo
wata kaddara ne ta fito da ita
yawa wata kaddara ce ta fito da ita in kallanta wani abu ta sa su ko suka ki ko suka mata rashin kunya in aka kai ƙara ita ake ba laifin sai a ce mata kin ki zama gidan mijinki kin dawo da wata al'ada koko kina son ki nuna makallanki na baya cewa aka si zama aure inda dadi ki koma dakin kiki zauna
mai to wato wannan
da shi takura musu to kin ga tintanan za ta fara ganin akwai matsala
gaskiya ga wata damuwar ta tawo da shi daga gidan
mu ne mai kwanta da gidan shi a wanke mata damuwar ta
sai a ganin kara
mata to sai kuma a ƙara dankara mata wani
to ya kuma muke kallon mutanen waje
sai mutanen waje wanda ba su da gadan ka amma kuma sun sa maka ido
suna da gadan zancenki
yawa suna da gadan zancenki kin da gida ai ta ki zama aure ne ai taki kaza ai wance taki kaza har sharri ma sai a kaga miki har abin da baki sani ba sai a kaga miki a ce ki
wata ma a ce ai dadi take jikin ga yanda mijin yake mata kin ga yanda
gidan
ta amma ya kai wannan nan
dadi dadin da take ji a gidan miji amma sai da ta kaso auren to ta dawo in zawarcin abin yi ne ta dawo ta ji to sharri iri iri in wanka kika yi kika fita ai za ta tafi ta yi kaza in kaza kika yi ko da zani sabo aka ganki da shi a matsayinki na bazawara wani sai yayi da ke to kin ga anan gurin al'umma kenan to sai kuma mu dawo kan
manema
waɗanda kuma za su zo suna neman ki kamar yanda nace har wanda bai isa ba zai zo ne taya
ai bazawara ce
an ce mishi bazawara ce to sannan kuma wace da wata manufar ma yazo yake son ki shin abinda yazo da shi din tsakanin shi da Allah ne a'a kin cancanta yazo to kin ga wannan ma duk abun dubawa ne
to wata bazawaran idan aka zauna aka karanto maka dalilin da har yasa yau auren ta yake zama na zawarci ba ku iyayen mu ba al'umman ma da muke ta suke tare da mu ya kamata a tausaya mata amma idan aka zo ba a tunanin me ya kashe miki wannan auren kika dawo gida akwai wani issue da ya taba faruwa wata yarinya ce ta auri wani sai zama bukatar shi ya ku bukatar ta yawa idan aka dawo gida da iyaye da manya a zauna dai still a bata hakuri a ce a hankali zaki saba har abin ta kai dai wannan auren ba a samu zaman ba ba matsalar fada ko wani abu tsakanin su wannan issue din sai shine dalilin kashe auren iyayen sun sani kowa ya sani amma da sadda ta dawo gida sai ya zama an koma ana musguna mata duk wani aikin cikin gida ta dawo ita ce duka girkin gidan nan wanke-wanken nan ita
ce to kuma sai a shiga hora take nan
horon ma shi aka ci gaba da yi mata idan mata ya aiki irin tana ganin uwar ta ce mata ki nemo miji ki yi aure sai ki je ki huta a ɗakin ki nan ba ki zo gidan hutu ba ba gidan ki ba
kamar rayuwar mace musamman kafin dai a kai auren ana manajin ita ne a gidan iyayenta
da yawa
bayan ta yi auren ta tafi ba mai fatan ta dawo
gida ko yaya ne an fi so ki je haka ki ta zama dai a can
an dai ware ki in kin zo sai dai ziyara ku kin kawo wani abu
akwai wanda kila san da kike gidan nan kuna da daki tare da kannan ki to kila kin yi auren ma kannan an musu aure to kila dakin ma an dauka an ba yayin ki aure irin wanda ba su da wadatan kenan sai a dawo kuma ba ki ma da dakin da zaki kwanta kila in baban ki yana da mata biyu ne kila shi ma bai da dakin shi yau in kina can ran da baya can to da matar baban da wa'annan kila yaran ta
ko yaya ne haka kure dai
a haka za
ba wanda zai iya cewa bare kama miki haya ko ya ware miki wani daki kenan
ai idan ba yanzu ba da abubuwa ido yake dan budewa a da komai kudin ki kika dawo gidan miji baki isa ki fita waje ki kama haya to a yanzu ne da addini da wasu abubuwa da yake dan shiga cikin mutane kin dawo gidan in gidan a takure yake babu inda zaki zauna in kina da hali zaki iya fita waje ki je ki kama haya sai ki zauna ko da kina da yayan da ke da yayan duk kun zama bayi a gida in mijin ya baki yayan ki nan idan kuma bai baki yayan ba an bar su can tarbiyyar su ta canza ta koma kalan wadda waccan aka bar mawa to a cikin wannan dan Allah iyaye muna roƙon ku akwai wata ɗabi'a da mu Hausa Fulani muka mai da ita kamar ta zama addini a cikin zamantakewar mu wannan ɗabi'a kuwa ita ce idan mace auren ta ya mutu ta dawo gida a dinga cizguna mata ba kwai inda ya kamata a takura ta a matsayin ki na mace kin taba aure kin dawo gida bai kamata a saki ki saka ka ba nan dan an hana ki fita an hana ki yawo ko biki wannan wannan ba allahi ba wallahi a takura ki saboda menene ana miki kallon ke kin san menene namiji to ana jin tsoran
ana kafa kafa
kada kije kuma wani abu ya je faru da ke ne na daban a waje wannan takurar nagori bayan iyaye idan ba aiki kike yi ko sana'a ba ke ma ya kamata ki alkinta kanki akwai takurar da take sa macin kin dawo gida sai ki ga garo kowa kika samu in kuma da sauran zama kina Allah Allah wannan mijin ya zo duk da wulakancin fade mai da ke gidan nan naki at least kila idan kika kwanta zaki samu hours din da zaki bacci ki ji dadi sabanin nan fa kala ki ake yi kina kwance ne kila an dinga tsallaka ki
tunda can a gidan miji ma ka tuka sama
yawa kuma sannan kila lokacin da baka san surutu ko wani abu nan baki saki hana wani yayi ba yara ne ma yasa shi kila tunda safe ki ji guje guje ki dake dawa ne ne baki saki ce ba in kika magana sai a ce a kanki takura musu nan gidan ubansu ne
to ke yanzu ki an ware ki
ke fa yanzu ai gidan wace ce ke kuma ɗan ƴaƴan naki ma kin zo da su su ma ƴaƴan da naki a takura suke da ke da su duka a hankare kuke a takura kuke to amma irin wayannan damuwan da matsin wallahi shi yake sa mu kake ganin mace idan ta yi aure tana da matsala da damuwa a cikin gidanta har depression zai iya kama ta amma ta gwammace har depression din ya kama ta ta mutu a cikin wannan takuran sabanin kanta dawo gidan iyayenta ta fuskantar wannan wulakanci iyayenki sun wulakanta ki kannanki sun raina ki yayyinki kowa kullun tsawa a kanki kuma sannan wasu abun ma dan sabulin da zaki wanki ko yan goma da zaki dan abu baki da shi kuma baki da mai kawo miki kuma in kika roka a baki wallahi za a baki shi dan fitili ko kuma a ce jeki min wanki idan kika gama wanda ya rage da kun fanki hada ki wanke naki
to haka rayuwar bazawara ya koma
rayuwar bazawara ai ina tausaya ma bazawara dan Allah ma ya ce mace abin tausayi ne ku tausaya musu ku tausaya ma mata
balle wanda ya hau gadan karagar mulki
aka tausaye shi
a karagar mulki
ina yawa to kin ga to kika lu wannan in ma a ce kin dawo gidan akwai wadata kina da naki daki duk fa da haka sai an dinga miki ido sai an dinga gaya miki wani abu wani abun ma kawo miki zaya a ce in an san kin dawo da yan kudaden ki da dan wadatar ki in kina son zaman lafiya wanda siyo mana kaza wanda sabanin da ba su amfani da shi a cikin gidan nan
na ga wata wanda ya kasance da ta dawo wacce na kanta tace to ta daura girkin ta daban
wani ne sauyin
ta daban da ita ƴaƴanta ita ma uwarta da sauran ƴaƴa tukunya ta daban
to an ke sauki
kuma kayan abincin daga gidan iyayenta take samu shi
ba siya ya dai ba
komai ta hidimar ta saboda haka sai ya kasance har sai ta je ta yi kwadugo ta nemo uwarta na kallanta ubanta na kallanta ƴan uwanta na kallanta
a lokacin da miki ake yi kamar wata gurbatacciya kwai ce kika dawo in aka hada ki da waɗannan ƙwan masu kyau za ki lalata su amma a ciki still akwai iyayenmu da suke masu imani za ki ga iyaye masu imani su lokacin sun san menene kaddara da ta faru a kanki za ki ga wani abu da ma ba a yi miki shida za a tausaya miki especially iyayenmu maza za su dinga taimaka miki wani mahaifin ma za ki ga har wani albashi ya cire zai dinga baki kila in kina da yaya ko kannai wanda suka tausaya miki masu hankalin kenan wanda suke da tunani su ne suke da wannan su sun dauki kaddara sun san da kaddara kin san wani a rayuwa bai taba yadda da kaddara ba sai ran da ta zo kan shi ne ranin ne zai yadda da ita ce kaddara
haka ne
kana ganin ki akan ganin wani wane ne yake kaza baka taba yadda ba amma ran da ta zo kanka to in ka tashi sai ka ce wai wannan kaddara ce
Today.
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
Akwai matsaloli da dama da zaurawa suke fuskanta bayan sun dawo gida, wato in auren ki ya mutu. Banda na gida, na cikin gida, banda na waje. Zaki ga ko me kai ana zargin ka. Misali, akwai kawata da abu ya faru da ita. Ita ma bazawarance sun rabu da mijinta. Kin ga wayanda ba sa bincike a aure, shi ma yana daya daga cikin babban matsala da mu zaurawa muke fuskanta. Ai kin taba aure ba sai an zurfafa bincike ba
a cikin lamarin.
Eh, saboda ba sai
an yi aure.
In aka yi sama kawai shikenan. Kin taba aure, kin dandana aure, me ya aure? Shi kuma kila wanda yazo din tunda ba yaro bane saurayi. Zaki ga magidanci ne ko babban mutum sai a yi rufa-rufa.
Kawai
rufe. Akwai wadda ba a zurfafa binciken ba, ta zo ta sake aura. Akai ta yawo wurin zama ya gagara kusan watan su uku suna ta yawon, ba a nan ba a can, wato ma'ana hotel ba a nan ba a nan. Iyayenta suka ce su sun gaji an daura aure. Fitare ya zama matsala. Duk lokacin da taimaka miji magana yace za a tare, sai magana ta canza. Daga ƙarshe da ta mishi magana, sai ya aiko ta mata zunguriyar wasiƙa na saki. Na sake ki, ki yi hakuri, kuma dalilin da yasa na kasa kama miki gida yau kusan watan uku, mata na hudu kice ta biyar. To kin ga tanan in aka duba
mama aure tun
ba wa'anda aka sa su su binciken ba su yi yanda ya kamata ba, kuma gani ita ba zawara ce ba sai an zubafa binciken ba
kin da irin wannan matsayin gidan dukkan ba kamata ya aure.
Sannan ga matsi na gida, gashi ana ce mata kinki aure, kinki aure, sai ta ce to ko waye ma yanzu, maimakon a zubafa binciken ayi. Ya ce mata matan shi hudu, ita ce ta biyar. To ba anan gizo ke saka ba. Babban matsalar da ake fuskanta yanzu shine ya sake ta amma da ciki wata daya, shine babban matsalar.
To wannan kuma a daidai wannan lokacin wa ma zai dauki dawainiyar ta
shine na daya.
A irin yanda iyaye da yan uwa ba sa bada gudunmawa su, ba sa tallafawa bazawara
sosai sosai. Za a dame ki ne ki aure, ki aure, amma ba wani tallafi da za a baki na in kin yi auren me zaki fuskanta, wa zaki aura, yaya za a yi zaman auren, me ake ciki?
Kuma a zaman wannan aure akwai matsaloli a cikin
duk wannan,
tunda rayuwar mutane biyu ne wanda suka girma a wuri daban-daban.
Sannan kuma in kika duba ta wani fuska, kin yadda zaki auren, ya fito zaki aure shi, shi a gani shi a tunanin shi, tunda ke bazawara ce kin dade a gida, kuma akwai wannan takura, to bari kawai in aure ta. To in na aure ta, ta shigo sai in fara mata wula. Ya taimaka miki kenan, jidda aike ba zaki guje in kin aure shi, ba zaki yadda ya sake ki ba. Duk wulakanci da zai miki zaki dauka, saboda kakki dawo a fara kirga miki aure. Ana cewa ai wance ta yi zaman aure.
To wato kenan zauna a suka shiga cikin tunanin damuwan cewa kada ma a samu su ido. Amma duk da haka dai mun kaddara ta gito, ba za su iya kaucewa ba, tunda aure ba hannun sa yake ba. Aka sake su kuma sai kuma ba za su samu goyon baya daga wurin yan uwa da abokan
arziki. Ba za a samu wannan goyon bayan daga wurin yan uwa da abokan arziki ba, ma sai dai a kai ga cewa ai ta yi zaman aure ne. Kamar misali, akwai wadda ta yi auren, ta yi na farkon bata ji daɗi ba, ta sake yin na biyu, aka je wulakanci iri-iri ga neman mata da sauransu, da kanshi ya kalle ta ya ce mata koma gida na sake ki. Banda abubuwan da ta fuskanta, wanda in an ce wannan baiwa Allah za ta fuskanci abubuwan a gidan mijinta, za a ce ƙarya ne. Amma ita sai ta hange ta wani gefe, ganin to gara in zauna, kila Allah ya shirye wannan miji a sanadiyata, Allah ya shirye shi.
Duk da haka
kuma sannan kar in dawo gida a dinga kirga mun aure. Amma duk da haka, bayan shi da kanshi ya ce ya sake ta, ta dawo gida, amma wasu dangin sai da suka kalle ta suka ce ai wance, ai ba ta zama aure ta, ai na farko ba ta zauna ba, wannan mata yi. To an ce na farkon ba laifin ta bane, to wannan shi kuma fa
zaura ma ai sun kasu kashi kashi. Kun ga akwai yanzu zaura da suke da ilimi, akwai marasa ilimi, akwai masu ƙananan shekaru, akwai wanda ba su da ƙananan shekaru. Bari in ba ku wani misali. Ina da wata kungiya ta masu, to wanda nake kula da masu taɓin hankali. Yawanci in na zauna ina hira da su, wasu depression ne kuma kan maza. Na farko dai na fara samu wata yarinya ce, mijin ya sake ta. Dalilin sakin ta ne ta samu wannan matsalar. Kuma aka samu wani ya ƙara mata yi mata ciki wanda ba mijin ba.
Tunda ya gabata cikin haihuwa.
Tunda ne kin san wasu na cewa suna mahaukata ciki don su samu duniya.
To.
To sai na je aka kira ni, na je na same ta lokacin ta haihu tana cikin jini, tana kan bola ma. domin ta riga ta bar gidansu mahaifiyarta ta rasu sai kishiyar mamanta haka a gidan sai mahaifinta yana gidan naje na same ta na dauko ta Allah ya sa ta haihu a kofar gidan wata mata sai ta shiga da ita cikin gidan bayan ta shiga cikin gidan sai hankali ya dawo mata sai ta ce tana so ta je gida sai matar ta ce za ta iya tafiya gida sai ta ce eh to sai ta fi gida shine sai na bi su gidan na same ta da na same ta na lalle lashe ta dinda dai irin aikin da muke yi kenan ta bani haɗin kai na nemi abin da take son ta ci da ta siyo mata ta ci shine nan fa ta fara bani labari ai ita daga cewa suna zaune lafiya tana son mijinta yana son ta kawai dare ɗaya sai ce wai ki tafi gida na sake ki daga nan ne kawai ta fara samun irin wannan
damuwa
da
ina za ta fara
na gyara ta na karbi ɗan na kai ta asibitin kula da su aka kwantar da ita na watanni Allah ya bata lafiya maganin da take sha 1,500 a wata yanzu haka ta samu lafiya har ta yi aure
Khadija kin da shi tattaunawa da duk sauran mata suka yi ke kina kuma ɗaya daga cikin wasu kuke gwagwarmaya da irin kasa-kasan irin haka na rabuwar aure ko kuma ga halin da irin zawarawan suke shiga naki mahangar ku ba mu shawarwari akan yanda ya kamata a tafiyar da macen da aurenta ya mutu wato bazawara kenan wani irin shawarwari za ku ba wa abokan zama wato ƴan uwa iyaye masu neman su zuwa neman auren su da kuma gaba ɗaya ma al'umma akan irin kallon da suke musu da kuma tallafin da ya kamata a musu a rayuwa
to da farko dai ita macen da aka tarbu da miji ko ta hanyar mutuwa ko ta hanyar saki ya zama dai da ta yi aure yanzu dai babu aure ko ma ta wani dalili ne na farko tana buƙatar a jawo ta musamman wanda ba ita ce ta yi sanadiyar mutuwan auren ba kaddara ne ya afka mata ko wani tsautsayi suna buƙatar ya zama ana jawo su kusa ana jin damuwan su a hankali saboda a ma fahimci shin a wannan zaman da suka yi a baya wasu abubuwa suka fuskanta sannan kuma menene ba su samu ba na dadin rayuwa na zamantakewan aure wanda ana musu fata a nan gaba su samu wannan jawo su kusa shi zai ba su dama su saki har su buɗa menene yake faruwa da su domin so da dama dalilan da mutanen waje suke gani ya kawo mutuwan aure ba fa shi bane asalin dalilin mutuwan auren dalilin yana nan a ƙasa wanda daga mijin sai matan sai Allah su kadai suka sani to amma jawo matan kusa zai sa a iya fahimtar wani abu har ya zama darasi a gurin wasu to na farko zan fara da iyaye bazawara ya kamata iyaye a ce sun bata goyen baya ba wani uwa ko uba da yake son yau ya aurar da ƴar shi ta da amshi gida sai zo amma kaddara zai iya fada akan kowa ina ƙara kira kuma ina roƙo ga iyaye na cewa kar su kalle shi a wata fuska na kin yi aure kin dawo ai ke ce jaka ke ce wahalalliya kin ki zama gidan miji ke kin ki zama aure a'a kaddara ce ta fada miki wanda kina gidanki komai zaki sai abin da kika ga dama yau kin dawo gida sai an dafa an baki wata kuma ma mijin mutuwa yayi ba wai ita ta kala ma kanta ko ta dora ma kanta
ita ma bata tsira
kaddara amma duk da haka bata tsira ba akan ta dawo gida raini da sauransu to ina ƙara roƙon iyaye na su duba su gani a dalilin haka ita bazawara za ta shiga matsala daban-daban a je ma a kalla ta fannin rashin lafiya akwai abin da bature ke ce ma depression
ciwon damuwa
ko ko hauka ko wani abu sai ta to gidanmu ma
an kini
to bari in tashi in tafi wani wurin to kinga akwai wadda hakan ya faru da ita take mu gidansu komai amma da auren ya mutu ta dawo tsangoma wanke-wanke komai ita take rana ɗaya ta ɗauki akwatin ta cik ta shiga duniya ganin ya kamata a ce waɗanda ya kamata su bata goyen baya
su
ne suka juya mata baya to sai mu je kuma kan al'umma muna ƙara kira kuma muna roƙo al'umma kar su kalli zawarawa ko wadda mijinta ya mutu ko wadda ta taɓa aure ba ta da aure a matsayin wata fuska daban kuma ƙaddara ba wanda ba za ta iya faɗa muwa ba sannan sai ƙannenmu kuma da za ki ga ana tare a gida raini ya shiga tsakani ai ta ki zama gidan mijinta da sauransu wanda iyaye su suke contributing suke ƙara zuga kannas ta to inda dadi ta koma gidan mijinta mana ta zauna
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 55
Yau ma dalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko da wa muke magana.
Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka nan cikin garin Lafiyan da garin Jihar Nasarawa.
Muna jinka Bashir Tela yau muna magana akan bazara.
A Jaurawa suna fuskantar kalubale kamar da malaman suka tattauna zauri. Bazara tana fuskantar kalubale tun daga gida har waje. Saboda haka masu yi su dena wannan abun ba ita ta daura masanta ba kadara ne sannan su kuma zaurawan sheda wurin ke kare yana da kike kama mutum cikin kanki domin Allah ka miki wani nagari kuma ki fata haka shine wata alheri mai magana Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Dare Bari ta shi lafiya
to mun gode Bashir Tela sai kiran mu na gaba da wa muke magana
kuna magana ne da Muhammad Awali Baba Iyarshi karamar kuma tsoro cikin jihar Bauchi Najeriya
muna jin
da kike karuwa ta ai fada
Muhammad Awal yau maganar mu akan zawarawa ne
za ki ga karuwa ta aifada ta rike din nan 100% amma yanzu
to dai kamar mun rasa Muhammadu Awalu da wa muke magana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa alaikum salam da wa muke magana
Muna da Alhaji Musa Garo mai rediyo recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
To Alhaji Musa barka da kasancewa
da mu. Da abin da ya shafi maganar zawarawa. Ai dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita kanta maganar zawarci ce kanta ba karamin babban bala'i wanda ya wuce zawarci. Saboda irin wannan abubuwan akwai wanda za su ga domin suna ganin wannan bazawara ce a ce duk kokarin za su yi mata mutunci ko kuma su yi mata abin da bai dace ba. Kuma su ma matan ya kamata a ce ana tsayawa a yin hakuri da juna idan abu ya kai bai wai ya zama dole ba. To a koyi zaguwan nan ina ganin to amma gaskiya zawarci yana cikin tsaye daga cikin abubuwan da suke mata suke fuskanta kalubale a cikin su muna fatan ya kamata wani shekarun ciwo zawarawa mutunci ya kamata su kwarin su kuri fatan ne muku alkari fata alkari Alhaji Musa Garo a taki lafiya na gode
to mun gode Alhaji Musa Garo da wa muke magana mun samu wani kira
salamu alaikum
wa alaikum salam da wa muke magana
kuna magana da umma mala ali shugaban kulam murya arewa anan dogon duki a cikin jahohin Niger
muna jin ka
abinda an ra'ayi na bisa ga wajen harkar zaurawa to dan ke san ku zaurawa dan wata mace in kan hako na gare ta tana gidan mijinta na saka ɗinka wani wuri tan daban tana hanjan wani wanda bai kamata ba duk ban sa akwai hawa zaurawa wanda lalle wadansu sai sun yi aramena yadda su ga sun yi sosai sai su yi banza wanda bai dace ba ba ki yi kita mijin ki tallafa ki zamana ki adana abinki ki adana ƴaƴanki na gode mu da America ni na umma Mala Ali shugaban club buri arewa nan dogon duniya cikin jahohin Niger
to mun gode da wannan kira naka sai kiran mu na ƙarshe a gurguje da wa muke magana
assalamu alaikum kuna magana da kamar Abdullahi musara da boci
muna jin ka algurguje me zaka ce
eh ya kamata gaskiya mata a tsaya ya musu yanda suka samu kansu sannan kuma muna fatan kuma su ma za su dinga hakuri da mazaje su ma su dinga hakuri Allah ba mu zaman lafiya gaba daya
to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu lokaci yayi halinsa anan zamu zo shirin mu na ƙarshe a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa wato Daddy Balewa da kuma abokiyar aiki na da tattiya na gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku kasance lafiya